الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 15 ga watan Al-Muharram shekara ta 1437 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 28 ga watan 10 shekara ta 2015 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin Al-Qur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wataala muna cikin wato sura ta 20 a bangaren lissafi suratu Baqara kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata
akwai kamar abin da za a ce an kaddara ma wannan kafin ya same shi amma saboda yau addu'o'i zai kai yi yau kusan shi da Allah ya sa abin nan a zama shi da sauki ko da
wai dangane da maganar cewa addu'a na mai da kadara wannan haka ne hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa la yaruddu al-qada'a illa al-qadar la yaruddu illa ad-du'a la yaruddu al-qada'a illa ad-du'a ko kuma kala cewa ba abin da yake mayar da hukuncin Allah da alƙadarinsa face addu'a malamai sun hada kan waɗannan hadisai malamai suka ce lokacin da Allah ya kaddara ma bawa cewa musiba kaza za ta same shi to kuma Allah ya kaddara masa addu'ar da zai yi wanda za ta zame masa tsari da kariya game da wannan musiba dan haka da addu'ar da ita musibar gaba ɗaya Allah ya kaddara su an kaddara cewa ga abin da zai samu wani kuma sai aka kaddara masa ga abin da zai aikata wanda shine zai bashi tsaro da kariya game da wannan musiba dan haka babu cin karo da juna kwarai dan haka aka shar'anta mana yin addu'a kuma Allah ya mana alƙawarin in dai mun roke shi to zai amsa mana wannan tabbas ne matukar mutun ya cika sharuda na addu'a Allah ya yi alƙawarin amsa masa kamar yanda yake wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijinku yace ku roke ni na amsa muku amsawar ku kamar yanda ke cikin hadisi tabbatacce na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imma ubangiji ta'ala ya baka abinda ka roka ko kuma Allah ya kankare maka wani laifi naka wanda yake babba laifin da yana iya halakar da kai a gobe kiyama ko kuma ubangiji ta'ala ya dakaci wannan addu'a taka ta zame maka wani babban guzuri a gobe kiyama dan haka matukar mu'mini zai yi addu'a ya cika sharuɗan addu'a to zai tabe ba saboda ubangiji ta'ala yana da matukar kunya kuma ubangiji ta'ala karamci gare shi kamar yadda manzon shi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi ingantacce yake cewa inna allaha ta'ala hayyun karim yastahayi idza rafa'a ilayhi al'abdu yadayhi ay yaruddahuma sifran kha'ibatayn aw kama qala. Zan Allah yake cewa lalle Ubangiji Ta'ala mai matukar kunya ne kuma mai karamci ne. In aka ce karamci kafin ka roƙa a baka, kuma in an baka ka koma roƙo a baka, in su dubu za ka roƙa ba za a gashiya da kai ba. Ubangiji Ta'ala karamci gare shi. Shine sai manzon Allah ya ce yastahayi, Ubangiji Ta'ala na jin kunyar, idza rafa'a al'abdu ilayhi yadayhi, in bawansa ya ɗaga hannuwansa ya roƙe shi, an yarudda kuma sifran kha'ibatayn, Ubangiji Ta'ala yana jin kunyar ya dawo masa da hannuwansa wuhi ba tare da ya karba masa ba. To dan haka dai abin da muke so mu gane, da addu'a da musiba gaba ɗayan su abu ne wanda Allah yake kare kaddara su. Allah ya kaddara ma bawa musiba kaza za ta same shi, sannan sai ya kaddara masa addu'ar da zai yi ta zame masa tsaro da kariya game da wannan musiba. Na'am. Kamar mi?
Nace ina gaskiya masu dawa cewa wannan gaba al'imamu da ma'adi da zan zai bayyana shi.
Kwarai da gaske akwai mahadi, yana daga cikin alamomi waɗanda suke na alkiyama. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisai ingantattu ya tabbatar mana na daga cikin alamomin alkiyama shine bayyanar mahadi, wanda sunansa yayi dace da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma sunan mahaifinsa yayi dace da sunan mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ya bayyana sifofinsa da kamanninsa a cikin hadisi ingantacce. Sai dai abinda muke so mu sani, akwai shaidanu maƙaryata wanda suke da'awar cewa mahadi ne. Yanzu mahadin da ake wanda suka yi da'awar cewa mahadi ne sun fi a lissafa. A maganar da muke a yau a Niger, akwai wanda yake da'awar cewa shi mahadi ne. Wai shi ne mahadi, ga ya bayyana. A nan cikin jihar Dutse wani gari da ake kira shi Kotudin Faida Kori ya bayyana wai shi ne mahadi, mahadin da ake jira shi ne ya bayyana. To don haka waɗannan duk shaidanu ne. An gane ko shaidanu ne? Manzon Allah daman ya faɗa akwai waɗanda za su yi da'awar haka, wanda za su ringa cewa su su ne mahadi, har a kai lokacin da shi mahadin na gaskiya zai bayyana. Haka in shi'a suna jiran wani limaminsu na 12 shi ne mahadi, wanda su sallah ta jama'a sai in ya bayyana ne ma za ta zama wajibi a kansu. Kuma su jiran da suke masa ya bayyana, in ya bayyana da shi da su gaba ɗaya duk wanda ba ɗan shi'a ba a doron ƙasa za su kawar da shi. Wannan ita ce babbar aƙidarsu, suna nan suna jiran shiga wani mahadinsu ne limaminsu na 12. Su ne waɗannan ɓangaren ake kiransu Al-Sina'a Ashariya, wani ɓangare ne na shi'a. Ba laifi insha Allahu, akwai hadisai ingantattu zuwa gaba madan ambata wasu daga cikinsu insha Allahu, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana da kuma sifofinsa ga yanda yake. A darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato mun tsaya ƙarshen aya ta 76. Kafin ita ayoyin da suka gabata, Ubangiji Ta'ala ya mana bayanin abinda ya wakana na ja'in ja tsakanin Annabi Musa alaihi salam da makiyinsa Fir'aun, wanda Ubangiji Ta'ala ya turo Annabi Musa, ya tura Annabi Musa ta kanas zuwa ga Fir'aun domin ya kiraye shi zuwa kadaita shi a cikin ibada. Sannan jikokin Annabi Yaqub wanda Fir'aun ya rike su yana bautar da su, Allah ya ce ma Annabi Musa ya ce da Fir'aun ya sake su ya hada su da Annabi Musa ya daina bautar da su. to a lokacin nan shi Fir'aun saboda sabar tsaurin kai da nuna isa da dagawa sai yake tambayar annabi Musa kamar rabbu kuma ya Musa yace ya kai Musa wai kai da dan uwan naka Harun da wane ne ubangijin naku wanda ya aiko ka annabi Musa alaihi salam ya ci gaba da yi masa bayani yana siffanta masa ubangijin da ya aiko shi zuwa gare shi yace masa rabbuna allazi khalaqa kulla shay'in rabbuna allazi a'ata kulla shay'in khalqahu thumma hada sai yace allazi ja'ala lakum al-arda mahdan wa salaka lakum fiha subula wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi azwajan min nabatin shatta kuma fa akhrajna bihi azwajan min nabatin shatta kulu wa ra'u an'amakum inna fi dhalika la'ayatin li ulil albab to har aka kai dai lokacin da shi Fir'aun alaihi salam da annabi Musa alaihi salam ya nuna masa wata aya daga cikin ayoyin da Ubangiji subhanahu wata'ala ya turo shi da su shine annabi Musa ya saki sandarsa ta zama macijiya Fir'aun da jama'arsa ta fada suka tsorata suka razana me za a yi sai suka ce to ai wannan dabo ne kawai ka zo da wani rufa idan ka kana nihin ka fitar da mu daga kasar mu ta Masar kai ka gaje yace to ka san da cewa falana atiyannaka bi sihrin misli lalle ne mu ma za mu zo maka da wani dabo wanda yake kwatankwacin naka to a lokacin nan Fir'aun ya nemi cewa a sanya ma'alkawalta tsakanin shi da annabi Musa inda za a hade a gaban jama'a a yi kurayya a tantance mai gaskiya game da makaryaci annabi Musa ya nuna masa ranar haduwa wanda za a hadu a yi kurayya wato ita ce ranar idi yace mau'idu kum yawmuz zinati wa an yuhsharan nasu duha to bayan an dandance wannan alkawari a lokacin nan jama'ar fada ta Fir'aun suka bashi shawarar cewa ya aika kauyukansa da biranansa a yi tankaɗe da raurayi a zaɓo waɗanda suke ƴan dabo waɗanda sun ƙware a wajen dabo Fir'aun ya bi shawararsu birni da ƙauye aka bi aka zaɓo masa ƴan dabo ranar fito na fito ta yi da shi da annabi Musa za a haɗe a lokacin nan an haɗu a wannan fili ƴan dabo suka koma gefe suka yi shawara tsakankaninsu suka ɓoye shawararsu ba wanda ya jimi suka faɗa illa ya suye su kamar yadda malaman tafsiri suka faɗa iya abinda suka faɗa suka yi shawarta tsakaninsu cewa in har annabi Musa ya yi rinjaye a kansu to abinsa ya wuce matsayin dabo ba ne ba suka yi yarjejeniya cewa za su ba shi haɗin kai su yi imani da shi su yi imani da ubangijin da ya aiko shi to a lokacin nan wato sai suka faɗa ga annabi Musa suka ce ya kai Musa in ma ka jefa abinda kake nihin jefawa a farko mu gani ko kuma mu jefa rabi ne muka baka a lokacin nan annabi Musa alaihi salam wato sai yace da su an gane ku yace da su bal alku yace a abinda za a yi dai ku ku jefa da farko mu gani a lokacin nan sai suka jefar da sandina da igwai waɗanda suka zo da su kamar yadda Allah ya faɗa mana fa idza hibaluhum wa isyuhum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a a lokacin da suka jefar da sandunan su da igwan su take yanke sai suka koma mucizzai yukhayyalu ilayhi min sihrihim sai ya zama ana kamanta ma annabi Musa game da daban su annaha tas'a cewa igwan su da sanduna gaba ɗaya sun koma mucizzai ga sunan suna tafiya da gaggawa a ban ƙasa fa aujasa fi nafsihi khifatan Musa a lokacin nan annabi Musa sai ya ja da baya ya saka tsoro wato a cikin zuciyarsa wasu malamai suka ce anan Musa alaihi salam ba tsoron macijiyar bace zai ji a ya ji tsoron kada lamarin ya rikita ga sauran jama'a su kasa gane gaskiya. To illa kasancewar in muka kalli ayar da zamu iske ta can cikin suratul Naml tana tabbatar mana cewa tsoron da annabi Musa ya saka tsoro ne wanda yake dabi'i, ya ji tsoron wannan macijiya ya ja da baya. Inda bai ja da baya, menene Allah zai ce masa aqbil wala takhaf, ya kai Musa gabato kada ka ji tsoro. Allah ne ko Ubangiji Ta'ala ya ce masa aqbil, ya ce gabato ya kai annabi Musa, wala takhaf Ubangiji Ta'ala ya ce kar ka ji tsoro, innaka minal amini, Ubangiji Ta'ala ya ce lalle kai kana daga cikin amintattu. An gane ku, wannan mace zai babu yadda za su kula da kai. To shi ne anan Allah ya ce, a can kuma ya ce masa inni la yakhafu ladayyal mursal, Allah ya ce masa kar ka ji tsoro domin manzanni a wajena ba sa jin tsoro, ba sa gudu, ba sa ja da baya. Shi ne ya ce fa aujasa fi nafsihi khifatan Musa, annabi Musa alaihi salam sai ya saka tsoro a cikin zuciyarsa. Ubangiji Ta'ala ya ce kulna sai muka ce da shi la takhaf, kada ka ji tsoro, innaka antal a'la, lalle kai kake sama da su da rinjaye, ma'ana kai za ka yi rinjaye. A lokacin nan Ubangiji Ta'ala ya umarce shi cewa ya jefar da abin da ke cikin hannunsa na dama, ita ce sandar, kamar yadda can baya ya gabata wa matilka biyaminika ya Musa, qala hiya asaya atawakkau alaiha wa ahushu biha ala ganami wa liya fiha ma'aribu ukhra, qala alqiha ya Musa falqaha fa idha hiya hayyatun tas'a. Shine anan Allah ya ce masa wa alqi ma fi yaminika, jefar da abin da ke cikin hannunka na dama, ita ce sanda. Talqaf ma sanahu, Ubangiji Ta'ala ya ce in har ka jefar da ita za ta hade duk abin da suka aikata na dabu. Inna ma sanahu kaydu sahir, ka san da cewa kadai dai abin da suka aikata wayo ne da dabara na dandamu, ma'ana juyar da hankulan jama'a ne yake ya musu rufa'idu su ringa ganin baibai. Wala yufrihu sahiru haythu ata, Ubangiji Ta'ala ya ce dandamu baya rabauta duk ta inda ya zo. An gane ku, duk ta inda dandamu ya zo to bayan da za a yi rabauta. Koda ya nuna ma mutane al'amari suna gani a baibai, zuwa wani lokaci daban nashi zai waye, babu dan daban da yake kai labari. Domin ƙarya ce, ƙarya ko kamar yadda Hausawa suke faɗa, kuri take ba ta yaya. Shi ne Ubangiji Ta'ala ya ce wala yufliku sahiru, wato dan dabo baya rabauta haitsu ata duk ta inda ya zo. Malamai suka ce ai minal ardh, ma'ana in ta kudu ya fito ko ta gabas ko ta yamma ko ta koma ta ina ya zo, to bayan da za a yi rabauta. To a lokacin da ɗan dabo suka tabbatar da cewa abin nan da annabi Musa ya zo da shi ya wuce matsayin dabo, aya ce daga cikin ayoyin Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala da ke karfafar manzanninsa. A lokacin nan gaba ɗayansu sai suka faɗi suna masu sujada ga Ubangijinsu. Qalu suka ce amanna bi rabbi haruna wa musa, lalle mun yi imani da Ubangijin Harun da dan uwansa annabi Musa, mun yi imani da Ubangijin da ya turo su. A lokacin nan Fir'aun sai ya ce a amantum lahu qabla an adana lakum, yanzu ku yi imani da annabi Musa, ku yi imani da Ubangijin da ya aiko shi kafin na ba ku izini. Yace innahu lakabirukum alladhi 'allamakum as-sihr, lalle Musan nan shugabanku ne wanda ya koyar da ku dabo, shi ya rike babban a wajensa kenan ya baku karami, kun zo kun nuna iya abin da ya sanar da ku, ya huddo babban dabo kuma ya yi rijaye akan. Dan haka sai yace fala uqti anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin, lalle ne zan yanke hannuwanku da ƙawahuwanku saɓani, ma'ana hannun dama ƙafar hagu, watan wani nau'i ne na azaba. Wala usalli bannakum fi juzu'in nakal, kuma bayan haka yace zan tsire ku akan kututtire wanda yake na dabiri, fi anan bi ma'ana ala ay ala juzu'in nakal, shine yace lalle zan tsire ku a jikin wato kututturen dabiri. Lafazin juzu' jam'i ne na juz'un, idan aka ce jibu'un shine wato kututturan dabino wanda kenan an sare ka, sai yace wala ta'lamunna ayyuna ashaddu azaban wa abuka, lalle kuma za ku yi sanin ni da Ubangijin Musa waye fi tsananin azaba kuma wane ne ya fi dawwamar da azaba, za ku yi sani. Kaga wannan duka nau'i ne wanda yake na da'awar rububiyya, saboda ba wanda ya wuce, babu wanda ya kai Ubangiji ta'ala tsananin azaba, kuma babu wanda yake dawwamar da azaba banda Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Duk azabar da mutum yake maka da zaran ka faɗi ka mutu shikenan, dole zai daina. Kuma duk wata azaba bata kai azabar Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kamar yadda yace fa yawma idhin la yu'adhibu azabahu ahad, yinin alkiyama babu wani wanda ya isa yayi azaba irin azaba ta Ubangiji. Qalu, a lokacin nan sai suka faɗa ga Fir'aun, suka ce mun ji barazanar da kake mana, amma ka san da cewa lan nu'siraka ala ma ja'ana min albayyinati, ba za mu zabe ka mu fifita ka mu bi ka mu bar abin da yazo mana na hujjoji waɗanda suke masu gamsarwa. Wallazi faqarana, suka ce mun rantse da Ubangijin da ya kage halittar mu, maganar mu bi ka bata ma taso ba. Suka ce masa faqdi ma anta ka, aikata duk abin da kake yin aikatawa, kama bata lokaci, inna ma taqdi hadhihi alhayatad dunya, ka san da cewa kadai abinda zaka yi fa na azaba iya rayuwar duniya ce. Duk azabar da kake mana indai muka mutu to shikenan, dole zaka dai, inna ma taqdi hadhihi alhayatad dunya, iya abinda kaka iya yi a wannan rayuwa ta duniya ce kawai. Kace inna amanna bi rabbina, lalle mu mun yi imani da Ubangijin mu, liyaghfira lana khatayana, fatan da muke shine ya gafarta mana zunuban mu, wama akrahtana alaihi min as-sihr, kuma ya gafarta mana abinda ka tirsasa mu akan shi na dabo cewa mu zo mu yi kurayya da Annabi Musa, shi ma fata muke Ubangijin mu ya gafarta mana. Wallahu khairu ma abqa, suka ce Ubangijin mu khairun shine fiyayye a wajen sakamakon lada. Ai kafin haka sun tambaye shi a inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibi, shin muna da wani sakamako na lada in har mun zamanto muka yi rinjaye akan Annabi Musa? Fir'aun ya ce kwarai, wa innakum laminal mukarrabin, ko kuma wa innakum idhan laminal mukarrabin, yace lalle ku in har kun yi rinjaye akan Annabi Musa, ku tabbata cewa kuna daga cikin waɗanda za a kusantar da su izuwa fadata. To anan sai suka nuna masa wallahu khairu, Ubangiji ta'ala shi ne fiyayye a wajen sakamakon lada, wa abqa kuma shi ne mafi wanzar da azaba ga duk wanda ya saba masa. Sai ya ce innahu man ya'ti rabbahu mujriman, malaman suka ce wannan jumla ce isti'nafiya, maganar su kenan ta ƙare wanda Allah ya hakaito mana, wannan kuma faɗa ce ta Ubangiji. Ubangiji ta'ala ya ce innahu, lalle yanda al'amarin yake, man ya'ti rabbahu mujriman, duk wanda ya je ma Ubangijinsa halin yana kangare, ma'ana ya kangare masa, fa inna lahu jahannama, ya san da cewa ya cancanci wutar jahannama a gobe kiyama, idan ya shiga wannan wuta la ya mutu fiha wala ya haya, ba zai mutu ba a cikinta wala ya haya, kuma ba zai rayu ba rayuwa wadda take daddada. Domin dan wuta zai yi gurin mutuwa, amma Allah ya riga ya hukunta ya kaddara duk wanda ya shiga wuta da duk wanda ya shiga aljanna ba maganar mutuwa. Shi dan aljanna ba maganar mutuwa, sai rayuwa rayuwa daddada, amma shi dan wuta ba maganar mutuwa, sai rayuwa rayuwa wadda take marar daɗi. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa yatajarra'uhu wa la yakadu yusibu wa ya'tihi al-mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit wa min wara'ihi azabun ghalidh, Ubangiji ta'ala yace dan muta zai ringa kunkwadar, wato shine sarkamaki, jini da mugunya da yan muta, wal iyazu billahi, shine abin shansa. wala ya kadu yusibu, Ubangiji Ta'ala ya ce bai kusa ba ya haɗe wannan abin sha saboda wato tsananin musibarsa da bala'insa. Wa ya'tihi al-mautu min kulli makanin wa ma huwa bi mayyit, dalilan mutuwa za su zo masa ta kowane shashi, abinda zai iya sanya ya mutu zai zo masa na nau'in azaba wa ma huwa bi mayyit. Ubangiji Ta'ala ya ce alhadi kuma ba mai mutuwa bane, Allah ya kaddara ba maganar mutuwa. To haka can yake cewa wallazina kafaru lahum naru jahannama la yuqda alaihim fayamutu wa la yukaffafu anhum min azabiha kadhalika najzi kull kafur. Ubangiji Ta'ala ya ce waɗanda suka kafirce mu lahum naru jahannama, in kiyama ta yi na gare su wutar jahannama ita za su shiga. La yuqda alaihim fayamutu, ba a hukunta musu mutuwa balantana su mutu. Wala yukhaffafu anhum min azabiha, kuma ba a sauƙaƙa musu azabar wuta daidai da kyautawar ido. To shine anan Ubangiji Ta'ala ya ce innahu man ya'ti rabbahu mujriman, lalle duk wanda ya je ma Ubangijinsa halin yana kangarare, fa inna lahu jahannama, ya san da cewa wutar jahannama ita ya cancanta, la ya mutu fiha, idan ya shiga cikinta kuma ba zai mutu ba, wala ya haya kuma ba zai rayu ba rayuwa wadda take daddada. Wa man ya'tihi mu'minan, duk wanda ya je ma Ubangijinsa mu'minan, yana mai gasgatawa da shi, yana mai gasgata manzanninsa, kada amina salihati, kuma tabbas ya aikata ayyuka na ƙwarai. Ubangiji Ta'ala ya ce fa ula'ika lahumud darajatul ula, waɗannan su ne suke da daraja wadda take madaukakiya, ma'ana duk wani matsayi wanda yake madaukaki wanda Allah ya tana dama mu'minai, to su ne suka cancanta. Wanda ya je ma Ubangijinsa da waɗannan abubuwa biyu, abu na farko shine imani, abu na biyu shine aiki na gari. Wanda bayani ya gabata waɗannan su ne sababin shiga aljanna, a gane ku, ko mu ce sharuɗa na shiga aljanna, al-imanu wal amalu salih, imani da aiki wanda yake nagari. Aiki nagari shine aikin da ya kunshi al'amura biyu, yi dan Allah da koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, dan bayan da za a yi a gane cewa wannan aiki aiki ne nagari, dole sai an koma karkashin karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kai dan Allah ba dan a yaba ka, ba dan a yi gaba a fada, ba dan neman wani tarkace na rayuwar duniya, sannan kuma wannan aiki kayi kokarin yin shi akan yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar, to wannan shine ake kiran shi da al'amalus salih. To duk wanda ya samu Ubangiji subhanahu wata'ala da waɗannan al'amurra guda biyu, to ya cancanci shiga aljanna, sai dai ba zai shiga aljanna kuma sai al'amari na uku ya haɗu, an gane ku, sai an samu al'amari na uku. Saboda duk abin da bawa zai aikata na ibada a rayuwarsa, to ba yanda za a yi aikin shi ya zame masa masanya game da gidan aljanna, ba yanda za a yi mu aikata aikin da zai sa ya zamanto wannan aiki namu yayi daidai da wannan rahama da Ubangiji Ta'ala ya tana dama mu ne, dole sai ya hadu da rahama ta Ubangiji subhanahu wata'ala da fadlansa. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a hadisi sahihi, saddidu wa qaribu wa abshiru wa alamu annahu lan yanjuwa ahadu minkum bi amali, qalu wala anta ya rasulullah, qala wala ana illa an yatagammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadl. Manzon Allah yace saddidu, yace ku dan yi kokarin daidaita akan tafarkin da aka dura ku, wa qaribu, manzo Allah yace ku kusanci abinda aka ce ayi ku kwatanta, sai yace wa abshiru, manzo Allah yace ku riki albashir, wa alamu, manzo Allah yace ku yi sanin annahu lan yanjuwa ahadun minkum bi amali, ɗaya daga cikin ku bai isa ba ya tsira a gobe kiyama a sababin aikinsa, ma'ana aikin ka bai isa ba ya tsiratar da kai a gobe kiyama. Duk ibadar da mai ibada zai yi, wannan ibada ba ta kai matsayin ta tsiratar da shi game da azabar Allah a ranar kiyama, domin duk ibadar mai ibada gaba ɗayanta inda za a dora ta akan sikeli a dauko ni'ima ɗaya daga cikin ni'imomin da Allah ya jaddada ma bayinsa, to duk ibadarka in ta kai ta shekara 2000 bata isa ba ta biya ladan wannan ni'ima da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya maka. Dan haka manzo Allah ya ce babu ɗaya daga cikin ku wanda zai tsira da aikinsa a gobe kiyama, ma'ana wanda aikin shi zai zame masa sababin tsira. Suka ce wala anta ya rasulullah, suka ce ko kai ya manzon Allah, qala wala ana, yace wallahi kuni aiki na bai isa bai tsiratar da ni a gobe kiyama, yace illa an yatagammada ni Allah bi rahmatin minhu wa fadl, sai idan Ubangiji na ya lullube ni da jin kansa da fadlarsa sannan ni ma zan sha. To dan haka kenan aljanna abubuwa ne guda biyu sababin shigarta: farko imani da Ubangiji, abu na biyu aiki na gari. Sannan waɗannan al'amura biyu sai sun haɗu da al'amari na uku, shine rahama ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala da fadlarsa. Shi ne sai ya ce jannatu adinin tajri min tahtiha al-anhar, aljannar zama ita ce suka cancanta wadda ba maganar fita daga cikinta har abadan abada. Tajri min tahtiha al-anhar, Ubangiji ta'ala ya ce ƙoramu na gudana ƙarƙashin itacenta da benayenta, khalidina fiha, kuma suna masu dawwama a cikinta in sun shiga. Ubangiji ta'ala ya ce wazalika jaza'u man tazakka, shiga aljanna shi ne sakamakon man tazakka, wato duk wanda ya tsarkaka game da datti wanda yake na zunubi. Dama Allah ya faɗa kad aflaha man zakkaha, tabbas duk wanda ya tsarkake zuciyarsa game da cututtuka waɗanda suke na ma'ana, shirka, bid'a, keta, hasada, riya, jiji da kai da sauransu, to tabbas ya rabota da gidan aljanna. Shine anan yace wa zalika jaza'u man tazakka, wato shiga aljanna sakamako ne na duk wanda ya tsarkake zuciyarsa, ma'ana wanda ya tsarkaka game da duk datti wanda yake na zunubi. Zamu tashi aya ta gaba, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. قال الله تبارك وتعالى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يهدد عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. Ubangiji ta'ala ke faɗa walaqad auhayna ila Musa, Ubangiji ta'ala ya ce tabbas wato mun yi wahayi ga annabi Musa, muka ce da shi ana asiri bi ibadi, wato ka bi dare, wato da bayina maza ka fita daga wannan birni na Masar ka bi dare. Lafazin an asiri an ciro shi ne daga al-Isra, idan aka ce al-Isra shine tafiya ta dare, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa allazi barakana hawlahu li nuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Dan haka can Allah yake faɗa ga annabi Lut alayhi salam fasri bi ahlika bi qid'in min al-layl, shine anan Ubangiji ta'ala yace walaqad auhayna ila Musa, tabbas wato mu ne muka yi wahayi ga annabi Musa, muka ce da shi ana asri bi ibadi ka bi dare da bayina maza ka tattare yanaka yanaka da jama'arka ka maza ka bi dare ka fita daga birnin Masar. Ubangiji ta'ala yace fadrib lahum tariqan fil bahri, Ubangiji ta'ala ya ce ka sanya musu hanya fil bahari a cikin teku, yabasa hanya wadda take busassa ba ruwa ba laka, la takhafu darakan wala takhsha, Ubangiji ta'ala ya ce kada ka ji tsoron darakan wato riska ta Fir'aun da shi da jama'arsa, wala taksha ubangiji ta'ala yace kuma kada ka ji tsoron wato tikuta durmiyar da kai da jama'arka. Wannan lokacin da annabi Musa alaihi salam kamar yadda ubangiji ta'ala ya umarce shi cewa ya tattara jama'arsa su ne banu Isra'il, maza ya fi dare ya gudu da su. To a lokacin nan annabi Musa alaihi salam ya sanar da su, kowa ya shirya, cikin dare suka fita. Lokacin da suka fita gari ya waye, Fir'auna da jama'arsa suka bincika Musa da jama'arsa ko sama ko ƙasa, babu su, babu alamarsu. A lokacin nan ubangiji ta'ala sai ya ce fa'ati ba'ahum fir'aunu bijunudi, Fir'aun sai ya bi bayan annabi Musa da jama'arsa wato da rundunar shi, kuma shi ma yana tare da su. Fa'ati ba'ahum fir'aunu bijunudi, ba a nan za'ida ce litta'akida, ai fa'ati ba'ahum fir'aunu junudahu, kenan Fir'aun ya biya ma annabi Musa da mutanensa kenan junudahu, rundunarsa, yasa suka bi baya. Aka bi bayan annabi Musa da jama'arsa domin a dawo da su. To hanyar da ubangiji ta'ala ya umarci cewa annabi Musa ya bi da jama'arsa hanya ce wadda akwai teku a gabansu. Sun zo daidai ga teku, sannan kuma ga Fir'aun da jama'arsa sun dirka ku, kamar yadda za mu iske a cikin suratul shu'ara. A lokacin nan annabi Musa alaihi salam jama'arsa suka faɗa masa, suka ce inna lamudrakuna, lalle mu za a cin mana, idan ku aka cin mana to mun gama yawo. Annabi Musa alaihi salam ya ce kalla inna ma'iya rabbi sayahdi, ya ce ko ɗaya, ya ce ba yanda za a yi a cin muku, ku tabbata cewa ubangiji na tare da ni da sannan zai nuna mu mafita. Wannan yana nuna mana irin yaqinin da Allah ya cika zukatan manzanni, kamar yadda Hausawa suke cewa gaba kura baya sayaki, gaba ga teku walene zai iya shiga cikin teku ya hade shi, sannan kuma baya ga Fir'auna da jama'arsa sun kawo kai. Shine Allah ya ce falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudraku, lokacin da jama'u biyu suka ga juna, Fir'auna da mabiyansa sun hango annabi Musa da jama'arsa, Musa da jama'arsa sun hango Fir'auna da mabiyansa, sai suka ce ma annabi Musa inna lamudraku, lalle mu za a cin mana. Annabi Musa ya ce kalla, ya ce ko dai ba za a cin muku ba, inna ma'iya rabbi sayahdi, domin lalle domin ubangiji na yana tare da ni da sannan zai nuna mu mafita. To a lokacin nan ne ubangiji ta'ala sai ya yi wahayi ga annabi Musa cewa ya bigi teku da sandan shi. A lokacin nan annabi Musa alaihi salam kamar yadda ubangiji ta'ala ya umarce shi, ya daga sanda ya bigi teku. Ubangiji ta'ala ya ce fanfalaka fakana kullu firqin kaqawdil azim, teku sai ya dare, sai ya zamanto hanya, kuma shine anan Allah yake gaya mana atake yanke tekun sai ta bushe, an gane ko, babu ruwa babu laka, sannan kuma sai ya zamanto hanya inda mutanen annabi Musa za su iya wucewa ba sai an yi cinkoso ba, hanyoyi ga su sun wuce a lissafa. Shine ya ce fanfalaka fakana kullu firqin kaqawdil azim, to shine anan ubangiji ta'ala ya ce masa la takafu darakan, kada ka ji tsoron wato riska ta Fir'auna da mabiyansa, wala taksha, kuma kada ka ji tsoron dirmiya. Wannan yana nuna mana duk wanda ya tabbata akan gaskiya ya bi ubangijinsa, duk tsananin da ya shiga to ubangiji ta'ala ya yi alkawarin fitar da shi. Don haka ubangiji ta'ala yake cewa wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, duk wanda ya ji tsoron ubangiji ya tsara dokokinsa to Allah zai sanya masa mafita, duk cikin tsananin da ya fada to ubangiji ta'ala zai nuna masa mafita. kaga anan tsanani ne suka fada domin hijira ce suka yi kuma hijira ce saboda Allah saboda Allah ne ya umarnin cewa su mika wuya ga annabi Musa ya fita da su daga wannan wuri sun budare sun gudu kuma sun zo bakin teku gaba hallaka baya hallaka to a lokacin nan annabi Musa ya ce bayan da za a yi a cin muku saboda yaqinin da Allah ya cika zuciyar shi da shi wannan haka ake buƙatar mumini ya zamanto yana da yaqini duk tsananin da ka fada to karka yinke kauna game da jin kan Allah ka tabbata cewa Ubangiji ta'ala zai nuna ma mafita duk cikin halin da ka fada karka yinke kauna game da jin kan Ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan kuma aya tana nuna mana komai Allah ya sanya masa sababi komai yana da sababi shin anan tambaya da muke Ubangiji ta'ala baya da kudirar da zai sanya teku take yanke ta gushe ta koma hanyoyi ba tare da annabi Musa ya bige ta da sanda Ubangiji ta'ala yana da kudira akan haka amma dan ya nuna mana komai yana da sababi sai Allah ya sa annabi Musa cewa ya daga sanda ya bige wannan teku dan a nuna mana duk abin da zamu yi to ni kokari mu biyo ta hanyar da ake samun shi komai yana da sababi a wajen Allah kuma shi sababi baya tasiri sai da izinin Allah in Allah ya ga dama abinda ka rika na sababi yayi amfani in ya ga dama kuma yake amfani shine mun yi bayani tun a sura da ta gabata suratu Maryam lokacin da Maryam alaiha salam ciwon naƙuda ya kama ta ta fita daga cikin jama'ar sa ta koma gefen gari ta je ta kama wata itaciya ta dabino ta rungume itaciyar fa ja'a hal makhadu ila jizi'in nakhla qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya a lokacin nan Ubangiji ta'ala yayi kiranta shine yayi sa mala'ika yayi kira yayi ta fanada hamin tatiha Allah ta hazani karji ala rabbuki ta hada ki sariya Ubangiji ta'ala sai ya ce wa huzzi ilayki bi jizi'in nakhla tusajid alayki rubban janiya fa kuli washrabi wa qarri ayna Ubangiji ta'ala ya ce mata wa huzzi ilayki bi jizi'in nakhla ya ke Maryam ki jijjiga wannan kututtire na dabino wannan dabino ya Ubangiji ta'ala ya ce ki girgiza ta in har kin girgiza wannan dabino ya tusajid alayki rubban janiya za ta jeho miki wato maga wadda take danya an gane ko wadda tana na ta kai a ci idan aka ce aljani ƴaƴan itace waɗanda sun nuna shine yace tusaqid alayki rubban janiya Ubangiji ta'ala yace fa kuli washrabi wa qarri ayna malamai suka ce nan Allah yana nihin ya nuna mana cewa komai yana da sababi duba kaga Maryam a matsayinta na mace kuma ga halin da take ciki hali wanda yake na naƙuda Ubangiji ta'ala yace ta girgiza wannan itaciya ta dabiniya tare da cewa Allah yana da ikon da zai karkato wannan itaciya ta dabiniya Maryam ta cira ko kuma ya sanya ita itaciyar da girman kudurar shi wato ta jijjiga ta zubo ɗayan dabino Maryam ta dauka ta ci amma sai Allah yace ta jijjiga in ta jijjiga wannan itaciya kenan ƴaƴan dabino za su fado in sun fado ta dauka ta ci ba ma ga mace ba namiji ma a ce ya jijjiga iccen dabino abu ne wanda yake mai wahala to amma sai Allah ya ce ta jijjiga iccen na dabino kuma ga ya a matsayinta na mace kuma ga halin da take ciki na naƙuda wannan duka yana nuna mana komai yana da sababi in Allah ya ga dama sababin yayi amfani in ya ga dama yake wuta ita take kone abu ne wanda yake sananne dabi'ar da Allah ya dabi'antar da wuta duk abin da aka saka cikin ta zata kone shi kurmus to amma sai ga ya an jefa annabi Ibrahim a cikin wuta kuma wutar ta kasa kone shi Allah bai yarda ba ta yi tasiri da ta saba yi to shine anan Ubangiji ta'ala ya ce fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa la takhafu darakan wala takhsha Ubangiji ta'ala sai ya ce fa atba'ahum fir'aun bi junudihi fir'aun wato sai biya ma annabayan annabi Musa da jama'arsa bi junudihi rundunarsa fa gashiyahum min al-yami ma gashiyahum wato abin da ya ruho musu na teku fa gashi ya humsi ya ruho musu ya halakar da su. A lokacin da teku ta dare ta bushe ta koma hanyoyi, Annabi Musa da jama'arsa suka shiga, karshen su ya kai sun fita gaba ɗaya, Fir'auna shi kuma karshen jama'ar shi sun shigo gaba ɗaya. Musa da jama'arsa gaba ɗaya sun fita daga cikin teku, shi ko Fir'auna da jama'arsa sun shigo tsakiya. A lokacin nan an gane ko shine Allah yake cewa wa azlafna thammal akhari, waɗancan na ƙarshen Ubangiji Ta'ala ya ce su kan mun kusanto da su, mun matso su gaba ɗaya sun shiga cikin teku. Ubangiji Ta'ala ya ce Musa da wanda ke tare da shi na jama'a sai muka tsiratar da su, Fir'auna da jama'arsa ko Ubangiji Ta'ala ya ce sai muka halakar da su. Shine anan Allah ya ce fa gashiyahum minal yammi ma gashiyahum, abin da ya ruho musu na teku sai ya ruho musu, ma'ana ruwa ya haɗe su gaba ɗaya. Da shi Fir'aunan da mabiyan nasa gaba ɗaya Ubangiji Ta'ala ya halakar da su. To a wannan lokaci ne kenan da ya ga halaka ido da ido ya yi imani, Ubangiji Ta'ala ya ƙi karɓar imaninsa. Me yasa? Saboda lokaci ya ƙure masa. Shi tuba ga Allah yana da lokaci, matuƙar mutum ya yi sake lokacin ya ƙure masa, ko ya tuba Allah ba zai karɓi tubansa. Wanda ayoyi na Alƙur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun nuna mana akwai dokar ta wanda mai tuba in ya tuba Allah baya karɓan tubansa. Na daga cikin su shine lokacin da mutum ya shiga hali wanda yake na fitar rai. Duk wanda ya shiga hali na fitar rai in ya tuba Allah baya karɓan tubansa. Shine Ubangiji Ta'ala yake cewa innamat tawbatu 'ala Allahi lilladhina ya'maluna su'a bi jahalati thumma yatubuna min qaribin fa ulaika yatubu Allahu 'alayhim wa kana Allahu 'aliman hakima. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. دوان دي شيغا حالين نكتري هو يا توبة أوبنجي تعالى بايا كربن توبانسا دان هكا فرعون يا شيغا تشكين حالين نكتري يا توبة الله بي كربن توبانسا دوان أوبنجي تعالى يا فدامان تون أبايا hatta idza adrakahu nazarahu qala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin al'ana wa qad asayta qablu wa al'ana wa qad asayta qablu wa kunta minal mufsidin. Ubangiji Ta'ala yace masa a yanzu ne zaka tuba, wa qad asayta qablu gabanin haka ka saba mana kuma ka kasance daga cikin masu yada barna aban kasa. Hadisi ne ingantacce, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa Jibrilu alaihi salam yake fada masa, yake cewa ya Rasulullah, yake cewa wallahi da kaga lokacin da ruwa yake dago Fir'auna yana sama yana ƙasa yana famar yin kalimar shahada, yace ni ko ina jinko ƙasa ta teku, laka ta teku ina cusa masa a baki dan yin tsoron kada rahama ta Ubangiji ta riske shi, yace da kaga abun mamaki. Hadisi ne wanda yake tabbatacce. To dan haka lokaci na biyu wanda bai tuba in ya tuba Allah baya karban tubansa shine lokacin da rana ta fara hudowa daga yamma. Idan rana ta fara hudowa daga yamma, kofar tuba Ubangiji Ta'ala na kulle ta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa. Shine yake cewa inna Allah Ta'ala yabsudu yadahu bil-layli liyatuba musii'un nahar wa yabsudu yadahu bin nahari liyatuba musii'ul layl hatta taqulu ash-shamsu min maghribiha, hatta taqulu ash-shamsu min maghribiha ay ila an taqulu ash-shamsu min maghribiha, har akai lokacin da rana za ta hudo daga yamma. In ta fara hudowa daga yamma, duk wanda ya tuba Allah baya karban tubansa. Wato shine Ubangiji Ta'ala yake cewa yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Wannan aya tana tabbatar da cewa idan rana ta fara hudowa daga yamma, duk wanda ya tuba Ubangiji Ta'ala ba zai karɓi tubansa. Hali na uku wanda idan mutum ya tuba Allah ba zai karɓi tubansa, wato shine lokacin da azabar Allah ta bayyana ido da ido. duk jama'ar da suka kiyin imani sai bayan azabar Allah subhanahu wa ta'ala ta tunkaro ko sun tuba Allah baya karban tubarsu. Jama'a daya daya ce ta ga azaba ido da ido sai tuba Allah ya karbi tubanta su ne mutanen Annabi Yunus. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa, falawla kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma yunus lamma amanu kashafna anhum azaba al-khizi fil hayati dunya wa mata'nahum ila hi. Hali na hudu, wanda in mutum ya tuba Allah ba zai karbi tubansa shine yinin alkiyama. Wannan wato yinin alkiyama bayan mutuwa kenan. Duk wanda ya mutu akan kafirci in ya tuba Ubangiji ta'ala ba zai karbi tubansa ba. Ubangiji ta'ala ba zai karbi tubansa. To shine anan kenan Ubangiji ta'ala yace fa gashiyahum min al-yammi ma gashiyahum. Abin da ya ruhu musu wato na teku fa gashiyahum sai ya ruhu musu, ma'ana gaba ɗaya suka hallaka. Ubangiji ta'ala yace wa aballa fir'aunu qaumahu. Fir'aun ya batar da jama'ar sa, ma'ana ya kautar da su gabarin tafarki na gaskiya. Wa ma hada Ubangiji ta'ala yace kuma bin shiryar da su kamar yadda yake da awar haka. Mumini daga cikin mutanen Fir'auna ya ma Fir'auna da jama'ar sa gargadi yake cewa ya kauni lakumul mulku al-yawma zahirin fil ardi faman yansuruna min ba'si llahi in ja'ana. Qala Fir'aunu ma uriikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila rashad. Yace ya ku jama'ata, yace ku tsaya ku yi nazari ku diba, ku ba kuke da mulki, ku kuke da rinjaye a yau ba a wannan kasa ta Masar, ku kuke da mulki. Kenan in kuna son mulkin ku ya dawwama, ku yi imani da Annabi Musa, ku yi imani da Ubangijin da ya aiko shi. Sai yace faman yansuruna min ba'si llahi in ja'ana. Wane ne zai taimake mu ya ba mu agaji game da azabar Allah in har ta zo mana? Wannan galgadi da shi wannan mumini ya Fir'auna sai ya ce ma jama'a sakai ma uriikum illa ma ara, yace ni fa bana gane muku komai, kawai illa ra'ayin da na zaba muku, ma'ana abinda nace ku yi kawai shi. Yace wa ma ahadikum illa sabila rasha, yace kuma ni bana shiryar da ku face illa tafarki wanda yake da shiriya, gaskiya ce nake nuna muku. To shine anan Allah ya karyatar da shi yace wa aballa fir'aunu qaumahu. Fir'aun ya batar da jama'ar sa, ma'ana ya kautar da su gabarin tafarki madaidaici wanda Annabi Musa ya je musu da shi. Wa ma hada bi shiryar da jama'ar sa kamar yadda yake da awar haka. Ubangiji ta'ala sai ya ce ya bani Isra'ila, wato ya ku jikokin Yaqub, kada an jainakum min aduwikum. Ubangiji ta'ala ya ce tabbas mu muka tsiratar da ku min aduwikum game da maƙiyinku shine Fir'aun. Wa wa'adnakum janibat turil aymana, kuma mu ne muka muku alƙawari wato a gefin dutsen Tur Sina, wato na dama ga Musa, mu ne muka yi alƙawarin cewa ku je za mu ba ku littafin At-Taura. Wanda kasancewar Annabi Musa alayhi salam lokacin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gana da shi ya masa zance, Annabi Musa ya zo ya faɗa ma jama'arsa. A lokacin nan su jama'ar Ubangiji ta'ala sai ya umarci Annabi Musa cewa ya zaɓi mutum 70 daga cikin mutanensa ya je da su wannan alƙawari da Allah ya masa na cewa in wannan kwanuka sun cika zai je ya karɓo littafin At-Taura shi da jama'arsa su zo su yi aiki da shi. Shine Allah yake jaddada musu wannan ni'ima, yake tunatar da su yace wa wa'adnakum janibat turi aymana. Ubangiji ta'ala yace mu ne muka muku alƙawari wato ga gefen dutsen Tur Sina al-aymana, wanda yake na dama ga Annabi Musa kenan, shi dutsen yana damar Annabi Musa. Wa nazzalna alaykumul manna was-salwa, Ubangiji ta'ala ya ce mu ne kuma muka saukar muku da alman, an gane ko, wato ita ce tacicciyar zuma. Wasalwa wato da shi ne 'ya'yan shida waɗanda suke soyayyu. Idan aka ce asalwa su ne ake kira tsakin tamaki, me ake nihi ma'ana ƴaƴan shida kenan ƴaƴan tsuntsaye waɗanda suke soyayyu Allah ya musu wannan ni'ima a lokacin da suka shiga cikin dimuwa wajen shekara 40 suka yi suna dimuwa akan ƙasa a cikin aban ƙasa sun rasa hanya kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce 40 sanatan yatihuna fil ard shekara 40 suna cikin dimuwa to a cikin wannan hali ne Ubangiji ta'ala ya musu wannan ni'ima iya abincinsu kawai wannan tacicciyar zuma da ƴaƴan shila to shine anan Ubangiji ta'ala yake tunatar da su ni'imar da ya musu wannan wato waɗanda suke na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne Ubangiji ta'ala yake tunatar da su irin ni'imomin da Ubangiji ta'ala ya ma uwayensu kenan ya zama wajibi su gode masa babbar godiya shine su yi imani da manzon da ya turo musu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su gaskata shi su gaskata abin da ya zo da shi shine kenan anan Allah ya ce da su ya bani Isra'ila ya ku shikokin Yaqub kada anjaynakum min aduwwikum tabbas mu ne muka tseratar da ku game da makiyinku shine Fir'aun wa wa'adnakum janibat turil aymana kuma mu ne muka muku alkawari a gefen dutsen Dur Sina na dama ga Musa lokacin da muka ba ku littafin At-Taura wa nazzalna alaykum al-manna was-salwa kuma mu ne muka saukar muku da sakin tama wato da wannan da tacicciyar zuma muka ce da ku kudumin bayyibati ma razaqanaku ku ci daga cikin dadadan abinda muka azurta ku wala taqaw fihi ubangiji ta'ala yace kada ku yi shishigi a cikin sa ku saba mu me yake nihi wala taqaw fihi kada ku butulce ma ni'imata haka ku suka yi suka butulce ma ni'imar ubangiji ta'ala suka ce lan nasbira ala ba'in wahid فَدُعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ الْآيَةُ shine Ubangiji ta'ala ya ce wala ta daga kada ku yi shishigi fihi game da ni'imar da na muku ma'ana ku ketare iyaka ku butulce mu fayahilla alaikum ghadabi Ubangiji ta'ala ya ce fushina sai ya cancanta akan ku waman yahdil alaihi ghadabi duk wanda fushina ya cancanta akan sa Ubangiji ta'ala ya ce faqad hawa tabbas wato ya sirmiya cikin wuta ramin da ba zai iya fitowa ba shine wuta a gobe kiyama duk wanda fushin Allah ya hau kansa to makomarshi ita ce wuta wala iyyazu billahi wannan aya tana ɗaya daga cikin ayoyin da suke tabbatar ma Ubangiji subhanahu wata'ala wannan sifa ta fushi yana fushi fushin da ya dace da girman sa domin ya jingina fushin da zuwa gare shi cai wala tabghaw fihi fa yahilla alaykum sai ce gabari kenan kada ku yi shishigi game da ni'imar da na muku ku butulce mu in har kuka yi shishigi fa yahilla alaikum ghadabi yace fushina sai ya cancanta akan ku haka aya ta gabata innal ladhina takhadhu al-ijla sayanaduhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayati dunya wa kadhalika lajzil muftari haka can baya malla anallahu wa ghadiba alayhi wa ja'ala minhum al-kiradata wal khanazira wa abada al-tagut ulaika sharrun makana wa adallu an sawa'i as-sabil haka can yake cewa ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin almaghdubu alaihim sune yahudawa da nasarawa waye musu fushi shine ubangiji subhanahu wataala shine yace wa man yahlil alaihi ghadabi duk wanda fushina ya sauka akan sa faqad hawa tabbas wato ya gangara zuwa wuta sai yace wa inni la ghaffarun ubangiji ta'ala yace lalle ni bai matukar gafara ne liman ta ba ga duk wanda ya tuba wa amana ya kyautata imani da ni wa amila salihan ya aikata ayyuka na kwarai kuma tada sannan ya lazumci tafarki wanda yake da shiriya duk wanda ya tuba ga Allah komai girman laifin sa sannan ya kyautata imaninsa da ubangijin shi ya biyo baya da ayyuka na kwarai kuma hata da sannan ya lazumci tafarki wanda yake na shiriya to wannan ubangiji ta'ala yayi alƙawarin gafarta masa kaga wannan jan hankali ne Ubangiji ta'ala yake ma banu Isra'ila akan butuncin da suka masa da kadirce ma nimominsa da suka yi, amma duk da haka Allah yana jan hankalinsu cewa in sun dawo zuwa gare shi da tuba, sun kyautata imaninsu, sun aikata ayyuka na gwari, sannan suka da zance ta barki na shari'a, to Allah ya yi alƙawarin gafarta musu. Sannan sai Ubangiji ta'ala ke faɗa, wa ma a ajalaka an ƙaulika ya Musa. Ubangiji ta'ala ya ce, ya kai Musa, menene ya gaggauta ka ga barin mutanenka? Wannan a lokacin da Allah ya ce masa ya zaɓi mutum 70 daga cikin jama'arsa a je da su wurin wannan alkawari da Allah ya masa domin ya ba shi littafin At-Taura, kamar yadda ya gabata tun a cikin suratul A'raf, واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. النبي موسى ya zabi mutum 70 kamar yadda Allah ya umarce shi. To wadannan mutane 70 da annabi Musa ya zaba ya tafi da su, kafin a isa an kusa zuwa wurin dutsen, annabi Musa sai maza ya shiga gaba ya bar mutanen shi a can baya. To shine Allah sai yake tambayar shi, ba dan bai san ba me annabi Musa yake ciki, a'a tambaya ce na dubin a tabbatar maka wani abu wanda baka san shi ba. Akwai tambaya da ake na ka san abu ka tambaya, ba dan ka ji ince shi ba. To wannan Ubangiji ta'ala ya tambaye annabi Musa ne domin a tabbatar masa abin da bai sani ba. Shi ne Allah ya ce masa, wa ma a ajalaka an qaumika ya Musa. Allah ya ce, ya kai Musa, menene ya gaggauta ka ga barin mutanenka, ka shiga gaba ka baro su a baya? Kana sai annabi Musa ya faɗa yana mai amsa ma Ubangijinsa, ya ce, hum ula'i ala athari, ya ce su jama'a ta, ya ce ga sunan a bayana, ma'ana ga sunan a sawuna, an gane ko ba a nesa ba suke, ga sunan kusa da ni kenan. Hum ula'i ala athari, ya ce su ga sunan a kan sawuna kenan, suna nan kusa. Sai ya ce, wa ajiltu ilaika rabbi litarda, ya ce ya Ubangiji na, nayi gaggawa ne zuwa gare ka rabbi, ya Ubangiji na, litarda dan ka daɗe yarda da ni akan yardar da kai da ni. Wannan bege ne ya kai annabi Musa alaihi salam ya bar mutanen sa yi maza, wato ya shiga gaba. Shi ne yake faɗa ma Ubangiji subhanahu wata'ala, ya ce wa ajiltu ilaika rabbi, ya ce ya Ubangiji na, nayi gaggawa zuwa gare ka litarda dan ka daɗe yarda da ni akan yardar da kai da ni. Kana sai Ubangiji ta'ala ya ce masa, to ai fa inna gal fatanna qaumaka min ba'dika. Kaga ana so a faɗa masa kenan wannan. Ubangiji ta'ala ya ce, fa inna gal fatanna qaumaka min ba'dika, lalle tabbas mun jarrabi wato jama'ar ka min ba'dika bayan tahuwarka, wa aballahum samiri. Ubangiji ta'ala ya ce samiri ya batar da su, tafarkin da ka bar su a kai madaidaici ya kautar da su, sun kama tafarki wanda yake na bata. Domin aka ce al-idlal, wannan al-idlal shine al-mailu al-siratis sawi, karkace ma tafarki wanda yake madaidaici. Shine yace, fa inna qad fatanna qaumaka, tabbas mun jarrabi mutanenka min ba'dika bayan tahuwarka, wa aballahum samiri. Samiri wato ya kautar da su ga barin tafarki madaidaici. A lokacin nan Ubangiji ta'ala ya ce, faraja a Musa ila qaumihi ghadbana asifa. A lokacin nan annabi Musa alaihi salam wato sai ya dawo zuwa jama'arsa ghadbana, yana mai cike da fushi. Ghadbana wannan sifatul mubalaga ne, in aka ce ghadib ma'ana mai fushi, in aka ce ghadban wanda ya kai matuƙa a wajen fushi. Shine yace, faraja a Musa ila qaumihi ghadbana asifa, annabi Musa sai ya dawo wajen jama'arsa ghadban, yana mai cike da fushi, asifa yana mai bacin rai. Al'asab shine bakin ciki wanda ya kai matuƙa, kamar yadda yace, ya asafa ala yusufa wa biyabat ainahu min alhuzni wa huwa kadhib. Asifa ma'ana yana mai damuwa, yana mai bakin ciki, yana mai bacin rai. Kana sai ya ce, ya qaumi, ya ku jama'ata, alam ya'idukum rabbukum wa'adan hasana, yanzu Ubangijinku bai muku alkawali, alkawali kyakkyawa shine zai ba ku littafi, wanda da ni da ku za mu rukufa akan yin aiki da shi? Afa qala alaikum al'ahd, yace ko kuma alƙawarin rabuwa ta da ku ne ya tsawaita, ma'ana na jima ban dawo ba, shine ya kai ku haka? Am arattum an yahilla alaikum ghadabun min rabbikum, ko kuma kadai kuna nihin kawai kushin ubangijin ku ya cancanta akan ku? Fa akhlaftum mawidi, dan haka kuwa saba alƙawarina, shiriyar da na bar ku akan ta kuka juya hannun agogo baya, kuna nihi ne kawai kushin ubangiji ya cancanta akan ku? Qalu, sai suka ce ma annabi Musa, ma akhlafna mawidaka bi malkina, mu ba mu saba alƙawarinka bi malkina da radin kanmu, a ba zaɓinmu bane ba. An gane ku? Ba wani zaɓinmu bane ba muka saba alƙawarinka. Walakin na humilina auzaran min zinatil qawmi, sanadi kawai wato an tirsasa mu game da wato nauyeye-nauyeye na kayan ado na jama'a wanda muka aro, aka zo aka tilasta mu, aka ce sai mun jefa su cikin wani rami wanda an hura wuta. Faka zafunaha, suka ce dan haka muka jefa dukkan waɗannan kwandugga. Faka zalika alka samiri, kamar yanda muka jefa kwandugganmu, haka shi ma samiri ya jefa wanda ke tare da shi. Zawwa aka yi kawai aka tirsasa mu, aka zo aka yi rami aka hura wuta, aka ce waɗannan kwandugga da muka aro na jama'a sai mun zuba su ciki, sannan shi ma wanda yake tare da shi nashi shi ma sai ya kawo ya saka. Ubangiji ta'ala ya ce fa akhraja lahum ijlan jasadan lahu quwa, wato sai ya fitar musu da maraki jasadan, gashi maraki ne gangan jikin shi yanda ka san dan maraki, lahu quwa wato yana da kuka irin na dan maraki, quwa shine kukan saniya, lahu quwa wato yana kuka irin kukan maraki wanda yake na asali. Faqalu hadha ilahukum, shi samiri da waɗanda suke yanashi sai suka ce da mu hadha ilahukum, wannan maraki shine Allahnku wanda ya cancanta ku bauta masa. Wa ilahu Musa, kuma shine Allah Musa, fanasi Musa ya bar Allah shi ya tafi neman sa. Kaga wannan shaydani ne wanda ya zame shine sababin bacewar su akan wannan. Shine Allah ya ce fa akhraja lahum ijlan, ya fitar musu da wato dan maraki kenan, waɗannan kayan ado da aka jefa su ta zinare da azurfa da sauransu, da su ya kera wannan maraki, da aka narkar da su sai ya kera maraki. Jasadan, Ubangiji ta'ala ya ce gashi gangan jiki ne, lahu khuwar kuma yana da kuka irin na maraki. Faqalu hadha ilahukum, suka ce da mabiyan annabi Musa hadha ilahukum, wannan shine abun bautar ku, ma'ana Allahnku wanda ya cancanta ku bauta masa. Wa ilahu Musa, kuma shine Allah Musa, fanasi Musa ya bar Allah sa kenan ya tafi neman sa. Ubangiji ta'ala yace da su a balayin rauna, shin wai ba sa gani Allah ya rajibu ilaihim qaula, shi marakin baya maida musu fada, in sun masa magana baya amsawa. Wala yamliku lahum darran wala naf'a, kuma baya iya mallaka musu wato yayi wata cuta ko kuma isheta, wala naf'an kuma baya iya mallaka musu janyo wani amfani. Nan kaga Ubangiji ta'ala yana nuna musu cewa wannan maraki bai cancanta ba a bauta masa, saboda wasu illoli da Allah ya zana a nan, illa ta farko baya magana, wanda rashin magana ko wannan sifa ce ta tawaya, a ce kana zance wannan sifa ce wadda take ta cika da bebe da wanda ba bebe, wa yake gaba wanda yake ba bebe ba. Dan haka can Ubangiji ta'ala ya faɗa alam yarau annahu la yukallimuhum wala yahdihim sabila, shin ba sa ganin cewa shi wannan maraki baya iya musu zance, wala yahdihim sabila kuma baya iya shiryar da su ga tafarki da duk wani abin da suke so suke kauna? To dan haka wannan aya tana ɗaya daga cikin ayoyin da suke tabbatar ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala sifa ta zance, domin sifa ta zance sifa ce ta cika da bunƙasa, rashin zance sifa ce ta aibi da tawaya, duk wani aibi da tawaya Ubangiji ta'ala ya tsarkaka game da shi. Dan haka anan Allah yake nuna marakin bai cancanta ba a bauta masa, me yasa? Saboda baya magana, in an masa faɗa baya iya maida amsa. shine yace afala yarawna shin ba sa ganin Allah yarji'u ilaihin qaula shi wannan maraki baya iya maida musu fada in sun masa magana baya iya amsawa sai yace wala yamliku lahum darran wala nafa sanan baya mallaka musu iji cuta ko yayita wala nafa kuma baya iya mallaka musu janyo amfani wanda wannan ma na tabbatar mana duk wanda baye iya yayi wani tsanani ko ije shi wanda baya iya janyo amfani to bai cancanta ba a sarrafa masa wani abu mai soyayya ba dan haka ije tsanani ko yayi shi ko janyo amfani gaba daya wannan mallaka ne ga Ubangiji Subhanahu wataala ba wanda ya sai ije ma bawa tsanani ko yayi masa ko janyo masa amfani ba ce Ubangiji Subhanahu wataala sai yace an gane ku kenan kaga wannan shine babban dalili biyu wanda Allah ya hada mana akan cewa ya cancanta kadai tashi a cikin ibada domin Ubangiji ne ya siffanta da sifa ta zance sannan kuma janyo amfani da ije tsanani da yaye shi abu ne wanda yake hande shi dan haka mai annabi Ibrahim alaihi salam ya faɗa ga jama'a sa lokacin da suka ce masa anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim suka ce ya Ibrahim kai ne ka aikata wannan ta'asa game da kuma kan mu allolin mu yace bal fa'alahu kabiruhum hadha yace babban su ne ya aikata wannan ta'asa fas'aluhu in kanu yantiku ku tambaye su in har suna magana ai za su gaya muku gaskiya za su gaya muku waye aikata haka da su sai suka ce sun manuki su ala ru'usihim laqad alimta ma ha'ula'i yantiku an gane ku da yace fas'aluhum in kanu yantiqun faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antum adh-dhalimun thumma nukisu ala ru'usihim laqad alimta ma ha'ula'i yantiqun qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum uffin lakum lima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun a lokacin nan suka koma ga kawunan su suka yi shawara suka ce kai lalle kowa kun zalunci kawunan to yaya za ku ringa bauta ma wanda baya magana kenan wanda ya nuna ba ku da hankali ba ku san inda aka sa gaba ba sannan me za a yi da yake Allah ya kaddara musu bata sannan sai suka sunkuyo akan kawuna suka juyo baya suka ce Ibrahim ka san guma kannan namu fa ba sa magana laqad alimta ma ha'ula'i yantiqun Ibrahim sai ce to afata abuduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum yanzu kwa ringa bauta ma wani Allah wanda bai isa ba ya amfanar da ku game da bautar da kuke masa wala ya duru kun kuma bai isa ba ya cutar da ku in har ba ku bauta masa ba ko kuma in wani tsanani ya same ku bai isa ba ya yaye ku afala ta'qiluna yanzu ba ku hankalta kaga anan ma yana nuna mana duk wanda bai isa ba ya ije maka tsanani ko ya yaye maka ko ya janyo maka amfani to bai cancanta maka bauta masa kuma bugu da ƙari ba sa magana wanda rashin yin magana sifa ce wadda take ta aibi da tawaya to shi ne anan Allah ya ce afala yarawna shin ba sa ganin Allah ya rji'u ilaihim qaula shi wannan maraki baya maida musu fada in sun masa magana baya iya bada amsa wala yamliku lahum darran wala nafa'a sannan baya iya mallaka musu wato darran izi cuta wala nafa'a ko janyo amfani Ubangiji ta'ala ya ce walaqad qala lahum harunu min qablu tabbas gabanin haka dama harun dan uwan annabi Musa ya faɗa musu ya kauni ya ce ya ku jama'a ta inna ma futintum bi ku san da cewa wannan maraki dai an jarrabe ku ne da shi wata jarrabawa ce ta Ubangiji a ga waɗanda za su kai labari wa inna rabbakum ar-rahman lalle Ubangijinku wanda ya cancanta ku bauta masa ar-rahman shine Ubangiji wanda yake mai kamammiyar rahama a nan duniya fattabi'uni yace ku bi ni akan abin da nake umarnin ku da shi wa adi'u amri yace ku bi umarnina ma'ana ku daina bautar maraki ku da bauta ma Ubangijin ku qalu sai suka ce da Harun lan nabraha alaihi akifina ai mu ba za mu gushe ba akifina halin muna masu dukufa alaihi akan bautar wannan maraki na cewa kawai za mu yi hatta ya rji a ilaina Musa sai annabi Musa ya dawo garin mu in ya ce ba kyau sannan mu je amma mu ba za mu gushe ba za mu ci gaba da bauta masa lan nabraha alaihi aqifina, suka ce ba za mu gushe ba aqifina, muna masu nacewa alaihi akan bautar marakin, hatta yarji'a ilaina Musa, sai an kai lokacin da Musa ya dawo gare mu, in ya ce ba kyau sannan mu daina. Qala ya Harun, a lokacin nan bayan annabi Musa ya gama da waɗancan jama'a, sannan sai ya ce ya Harun, ya ce ya kai ɗan uwana Harun, ma mana aka idra'aitahum dallu, mi ya hana ka lokacin da kaga wannan jama'a tawa, wato sun kauce ma tafarki madidici, Allah tattabi'ani, mi ya hana ka bu bayana ka faɗa mu, afa asaita amri, ya ce shin ka saba umarnina ne? Saboda annabi Musa da ya tafi ya bar Harun a matsayin khalifarsa ne ya kula da jama'ar shi har akai lokacin da zai dawo, to anan annabi Musa yana masa rarauka, ni ya hana lokacin da ya ga waɗannan jama'a sun saki layi madidici, ni ya hana ya bu bayansa dan da ya je ya faɗa masa. Qala, sai ya ce ya ibn umma, ya ce ya kai ɗan uwana, an gane ku? Ya ibn umma ma'ana ya kai ɗan mahaifiyata, a nan ya jingina shi zuwa mahaifiyarsa ba don komai ba don ya tausaya masa, ya tuna alaƙar da take tsakanin shi da shi, domin a lokacin nan annabi Musa ya kama gashin ƙuƙuwar kanshi, ya kama gemun yana jan shi akan ƙasa, Musa ya kusata, shi ne ya ce la ta'khuz bi lihiyati, ya ce karka jimki wato gemanyata, wala bi ra'si, ko gashin ƙuƙuwar kaina, ya ce inni khashitu an taqula farraqta baina bani isra'il, ya ce ni na ji tsoron in na bi bayanka ka ce na raba tsakanin bani isra'il, walam tarqu qawli, ka ki sauraron fadata, na ja wasu na tafi kuma na bar wasu anan, kenan ina jin tsoron ka ce na raba kan jama'a, raba kan jama'a ku musiba ce, shi yasa abinda yasa ban bi bayanka ba, to wannan shine iya uzurin da shi Harun alaihi salam ya ba annabi Musa alaihi salam, kamar yadda bayani daman ya gabata tun a cikin suratul a'raf, nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.